This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Yuni shekarar 2024. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jami'an Falasɗina da na asibiti sun ce akalla mutane 39 ne suka mutu sakamakon hare-haren da Isra'ila ta kai a arewacin Gaza. Mace-macen na ranar Asabar na zuwa ne kwana guda bayan an kashe akalla mutane 25 a wasu hare-hare da aka kai kan sansanoni da tantuna tare da raunta mutane 50 a kusa da birnin Rafa da ke kudancin kasar. Fadil Na'im, daraktan asibitin Al-Ahli da ke birnin Gaza, ya shaida kamfanin labarai na Associated Press cewa sama da garwakin mutane uku ne suka isa asibitin. Kungiyar Kare Haƙƙin Farar Hula ta Falasɗinu da kungiyar agajin gaggawa da ke aiki a Gaza sun ce sun ciro kusan adadin garwakin daga wani gini da Isra'ila ta kai hari a wata unguwa a gabashin birnin Gaza. A ɗaya bangaren kuma, wani harin da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai ya auna wani jirgin ruwan kasuwanci da ke tafiya a tekun Aden, amma da alamu bai haifar da wata barna ba. A halin da ake ciki kuma, an bayar da rahoton cewa jami'an Amurka sun umarci jirgin ruwan yakin Amurka na USS Dwight D. Eisenhower, jirgin da ke jagorantar martanin da Amurka ke yi kan hare-haren Houthi, da ya koma gida. Gobarar da tashi na zuwa ne bayan nutsewa wani jirgin ruwa na tutu a wannan makon, wanda ke nuni da wani abu da ake ganin tankar wani sabon tashin hankali ne daga Houthi da ke samun goyon bayan Iran a yakin da suke na kai hare-hare kan jiragen ruwa a muhimmin mashigar tekun saboda yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. Hukumomi sun ce babu wanda ya jikkata a cikin jirgin da aka auna da ranar Juma'a. Houthi sun bayyana shi a matsayin babban jirgin jigilar Transworld Navigator. Saudi Arabia ta yi gargaɗin cewa barkewar rikicin Gaza zuwa tsakanin Isra'ila da Lebanon ka iya sauya duniya cikin sauri. Manazarta sun ce yakin da ake shirin shiga tsakanin Isra'ila da ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon da ke samun goyon bayan Iran zai zama wani bala'i, wanda hakan zai iya janyo sojojin Iran da Amurka da sauransu. Ana ci gaba da samun fargaba yadda rikicin Gaza ke ƙara ƙamari ga ƙasar Isra'ila da kuma makiyanta na arewacin ƙasar. Kungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon da ke samun goyon bayan Iran, bayan da ɓangarorin biyu suka yi ikirarin cewa a shirye suke su shiga yaƙi bayan tsananta hare-haren da suke kaiwa kan iyaka. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta amince da shirin kai hari a kudancin Lebanon. Kungiyar Hezbollah ta yi barazanar shiga yaƙi ba tare da shata wani layi ba ko dalili, ko da yake ta ce za ta dakatar da kai hare-hare idan aka dakatar da yaƙin Gaza. Jakadan Saudiya a Birtaniya, Yarima Khalid bin Bandar al-Saud, ya yi gargaɗi a wannan makon cewa gazawar kawo ƙarshen yakin Gaza da kuma yakin da Isra'ila Falasɗini ke yi zai iya haifar da mummunan tashin hankali. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani matashi dan shekaru 21 ya mutu bayan da aka harbe shi da hayaki mai sa hawaye a lokacin zanga-zangar da aka yi a kasar Kenya a wannan makon, kamar yadda wani jami'in kare haƙƙin bil'adama da dangin waɗanda aka kashe suka bayyana. Karo na biyu kenan da aka samu asarar rai sakamakon zanga-zangar da matasa suka yi. A ƙarƙashin jagorancin matasa da ke cikin rukunin Gen Z ɗan kasar Kenya, waɗanda suka riƙa yaɗa zanga-zangar nuna adawa da ƙarin haraji, zanga-zanga ta yi ƙamari ne sakamakon nuna ɓacin rai kan manufofin tattalin arziki na shugaba William Ruto. Zanga-zanga da aka yi a ranar Alhamis a birnin Nairobi galibi ta kasance cikin lumana, amma jami'ai sun hara barkonan tsohuwa da ruwan zafi a tsawon yini don tarwatsa masu zanga-zangar a kusa da majalisar dokokin kasar. A cewar wani jami'in hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Kenya, Evans Kiratu, mai shekaru 21, an arbe shi ne da gwangwanin hayaƙi mai sa hawaye a yayin zanga-zangar. Ambaliyar ruwa ta tilasta mutane barin gidajensu a wasu sassan jihar Iowa ta Amurka sakamakon ruwan sama da aka kwashe makonni ana yi. A halin da ake ciki, yawancin Amurkawa na fatan samun sauki daga wani zagaye na matsanancin zafi a jiya Asabar. An saki kararrawar gargadi cikin tsakar dare a yankin Rock Valley na jihar Iowa. An faɗa wa ɗaruruwan mutane su fice daga gidajensu saboda ruwan saman da ake kamar da bakin ƙwarya yayi wa kogin Rock River yawa. A wasu sauran wurare a cikin Amurka, ana ci gaba da fuskantar mummunan yanayin zafi. Hukumar kula da yanayi ta ƙasa ta ce kusan mutane miliyan 15 ne ke ƙarƙashin gargaɗin zafi, yayin da wasu miliyan 90 ke ƙarƙashin kulawa. Daga ƙarshe, hukumomin ƙasar Tongo sun ce za su ɗage dakatarwar da aka yi wa 'yan jaridun ƙasashen waje da aka yi a watan Afrilu, bayan da aka gudanar da gawaran bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar. Babbar hukumar kula da harkokin sadarwa HAAC ta dakatar da dandancewa gabanin zaɓukan 'yan majalisar dokoki da ya sa jam'iyyar shugaba Paul Ganembe ta kare daular siyasar iyalinsa. Hukumar ta HAAC ta ce dakatarwar ta faru ne saboda gazawa da kafofin yaɗa labaran Faransa ke yaɗawa a siyasar Togo.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, biya da alkhairi karbi aka zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, sannun mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Madalla, a cikin shirin na wannan makon za mu duba batun rufe wani sashen kamfanin Microsoft da ke jihar Lagos, lamarin da ke ci gaba da jawo muhawara mai ƙarfi tsakanin 'yan Najeriya a sassan ƙasar daban-daban. A makon farkon watan Mayun da ya gabata ne, labarin shirin rufe ofishin kamfanin Microsoft na Najeriya ya karaɗa kafofin sadarwa a yanar gizo, wanda da farko kamfanin bai ce uffan ba a kai, inda masana suka ce kin cewa komai da kamfanin ya yi a farko-farkon labarin baya rasa nasaba da soke-soken da wasu 'yan sarki na irin mummunar tasirin da matakin na Microsoft zai yi ga matasa da ke aiki tare da su. Yanzu bari mu fara jin ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya akan labarin da aka tabbatar.
Sunana Abubakar Muhammad Abujega. A matsayina na matashi, wannan abu da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya abin tashin hankali ne. In kika yi la'akari da dubban mutane da Microsoft yake dauka aiki, mutane da suke cin abinci a gargashin wannan kamfani, katafaren kamfani wanda ake ji da shi a duniya, lalle wannan abun tashin hankali ne. A ce irin kamfani irin wannan yana barin Najeriya, za a rasa a lot of opportunities da suke nan. Na ganin cewa matasan mu na Najeriya sun koyi kere-kere na fasaha wanda su ma za su koya ma wasu. To kin ga abin da ake dubawa kenan, gwamnati ba za ta iya ba kowa aiki ba, amma idan gwamnati ta yi policies masu kyau, kamfani ne suka zo shi ne za su iya daukan mutane. A to gwamnati ne ba ta da policies masu kyau, sai sa har kamfani irin Microsoft ce ganin cewa babu abin da za su zauna su yi a ƙasar mu Najeriya. Wannan babban abin takaici ne da ya kamata a ce an zauna an duba shi, amma bana tunanin gwamnatin nan namu tana tunanin zama ta duba irin wayannan al'amura da yake kawo koma baya a ƙasar mu Najeriya. Wallahi muna cikin time bomb saboda wannan abun babban tashin hankali ne. In har manyan kamfani irin Microsoft za su rufe, to akwai wasu wanda ba su kai su ba na ƙasa da su, su ma za su ga cewa to me za su zauna su yi in har babban kamfani irin wannan ta rufe. Yawanci yanzu ake duba wanda suke aiki a wannan wurin matasa ne, so kuma in aka ce matasa su sun rasa aikin yi ya kasa za ta zama kenan sai karin banditiri sace-sace Allah ya sa dai mu dace Allah ya sa mu gyara
sai kuma ra'ayi na gaba daga bakin matashi a fannin kere-kere
sunana Abdullahi Nasir ni daktar kirkirani na abin da ya shafi software so gaskiya dai barin Microsoft Nigeria zai dan kawo sai kuma samun mata bangaren ayyukan ta matasa akwai matasa da yawa da suke karuwa da kamfanin wanda suke aiki da kamfanin amma sunan barin su Nigeria zai ba da matsala za su yi asara ayyukan su wanda kafin a samu aiki yanzu gaskiya kamar shi zai dan yi wahala sannan na biyu kuma aikin da za a samu shi abin da ya danganci kuma karin ilimi saboda misali da ana daukan dalibai ko kuma akwai wani offer da suke bayarwa yanzu duk ba lallai a samu ba kuma za a samu zai wahala saboda ba sa tsaka sannan kuma bangaren technology ba lallai su rinka kawo wasu abubuwan su da ya shafi technology ba kuma zai zo ba ta sauki ba kamar a ce suna tsakan nan ba.
Kamfanin Microsoft da ya kaddamar da wannan cibiya da aka rufe wannan sashen sani a birnin Lagos na Najeriya a zango na farkon shekarar 2022 don ci gaba da aiwatar da ayyukansa matakin da ya zo bayan shekaru uku da kamfanin ya sami nasara a yayin gudanar da aikinsa da karɓar bakuncin abokan hulɗa a cibiyar Microsoft ta Lagos. To masu sauraro kar ku sha a shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu lokaci yayi da za mu sada ku da ƙwararre da zai mana bayani akan batun rufe cibiyar aikin kamfanin Microsoft a Najeriya.
Sunana Halifa Imam Galadanci, ni tsohon ma'aikacin kamfanin fasahar sadarwa wato IBM na IT da yake America kuma ina da alakar aiki da kamfanin Microsoft wanda suke da ofishi a Nigeria da wa'ansu kasashe na Africa. Na kuma ayyuka na consultant tare da World Bank da kuma babban bankin Nigeria da aka fi sani da CBN. Haka nan kuma a shekara 2021 CBN suka nada ni director a First Bank Holdings don mu ba da namu gudunmowar a aikin banki. Zan dan yi magana ne akan labaran da ake yi na Microsoft da ayyukan da suke yi a nan Nigeria da kuma barin wani bangare nasu da suka yi a cikin wannan yan kwanakin. Lallai su Microsoft suna da wani bangare da suke kira ADC Engineering, wato bangare ne wanda su ne suke yin aikin services da kuma product, wato inda suke da abin da muke kira software engineers da suke yin wannan software din da kuma program managers da kuma technical designers. To wannan bangaren shi ne aka rufe a nan Nigeria.
Wannan bangaren ofishin kamfanin Microsoft ke ci gaba da aiki a Najeriya a yanzu.
Akwai shi bangaren ofishin na ƙasa wanda su ne suke da alakar shinikayya da kasuwanci tare da manya-manyan ma'aikatoci na gwamnati da bankuna da kamfanoni na mai. Suna yin wannan ayyukan ne yawanci tare da wanda ake kira local partners da suke da su a nan wannan ƙasar. Idan aka duba a labarai a cikin yanar gizo-gizo za a ga cewa lallai Microsoft a sun rufe wannan bangaren na Africa Development Center wanda yake Lagos, wanda kuma suka yi bayani cewa duk yana cikin abubuwan da suke yi lokaci zuwa lokaci a duk duniya businesses din su. Saboda haka za su ci gaba da zama a Nigeria kuma suna kawo investment a wuraren da suka ga ya dace saboda a ƙara samun ci gaba na businesses din Microsoft a Nigeria.
Shin kana ganin akwai wani tanadi da kamfanin Microsoft din yayi wa 'yan Najeriya da za su rasa aikin su da kuma yuwuwar ci gaba da zuba jari a cikin kasar?
Wannan mutanen ma da suke aiki da ADC za a ci gaba da biyan su albashi har zuwa wani dan lokaci kuma za a ci gaba da biyan health insurance din su. Sa'annan kuma su Microsoft suna da muhimmancin interest a kasashe na Africa, banda Nigeria kaman Kenya da South Africa. Sun tsara yadda za su kawo taimako da tallafi a gina manya-manyan laboratories wanda ake kira innovation lab da kuma inda za a yi digital skills training da kuma bangaren da za a yi building connectivity na internet tare da waɗansu kasashe na Larabawa da kuma organizations wanda ake kira G42 da irin waɗannan makamantansu. Dai haka dai kuma Nigeria ƙasa ce da duk manyan kamfanoni da suke wannan bangaren na fasahar sadarwa suke da sha'awar su yi aiki saboda matasanmu na da kokari da basira a wannan bangaren, kuma za mu iya zama kaman kasashen da suka cima buri a wannan bangaren wanda ya zama yana da muhimmanci wurin tafiyar da dukkan al'amura a ciki da wajen Nigeria baki daya.
Rahotanni kan rufe cibiyar ayyukan kamfanin Microsoft na Nigeria da ake kira cibiyar Raya Nahiyar Afirka Afirka a ƙasa mai mafin yawan al'umma ya sanya wasu matasa musamman cikin wani yanayin fargaba wanda ƙwararru suka ce matakin zai iya yin sanarin rasa ayyukan yi 200 a ƙasar da ke fama da matsalar zaman kashe wando tsakanin matasanta. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin mu da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alheri. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
Madalla yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawwa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ci gaba da tattaunawa ne akan tsananin ciwon mara ga mace a lokacin al'ada, wato dysmenorrhea a turanci. A makon da ya gabata likita ta koro bayani akan tsananin ciwon mara da kuma abubuwan da ke sawa wasu matan ya zo musu da ciwon kafa, baya, amai da sauransu. Sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki, inda muka yi alkawarin cewa za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Adama Ibrahim Jibril za ta ci gaba da ilmantar da mu ne game da wannan. To likita sautari akan ce mace idan ta yi aure tana samun sauki daga wannan matsanancin ciwon mara a lokacin al'ada, shin yaya abin yake a likitance?
Babu wata hujja ta kimiyya cewa wai idan aka yi aure kai tsaye shikenan matsanancin ciwon haila ko ciwon marar haila ya tafi, dysmenorrhea kenan. Gaskiya ba haka bane. Wato idan ka duba gabaki ɗaya ma abin da yake kawo ciwon hailar ma tun daga nan kai ma ka san cewar gaskiya zai yiwuwa a cewa idan mace ta yi aure. In zaki tuna na farko, jiki ne, kowa da nata. In zaki iya tunawa na yi magana prostaglandin, wannan sinadarin da yake kaya matsayuwar tsokar mahaifa, sannan kuma na kawo wato karbar aikin prostaglandin daga ita ma tsokar, ita kanta tsokar ya yanayin karbar aikin yake. Wannan abun guda biyu ai ba za a ce wai suna da ko hadi na daidai wato directly irin nan da nan da an yi aure shikenan za a samu canji a wannan, ba ai ba zai yiwu ba, saboda halitta ce haka aka halitto ta. Wannan ta iya yiwa ita idan jikin ta tashi fitar da wannan prostaglandin din zai fitar da shi da yawa, waccan kuma kadan ne za kuma ta iyawa komai kankantar prostaglandin din da ta fitar. Amma ita tsokar mahaifarta tana da saurin karbar aikin nan na prostaglandin, wato tana da high sensitivity, so da an saki mata prostaglandin za ta fara wannan kuzawar, sai kiga tana yamutsa contracting, sai ai ta samun ciwon ba. To kin ga kenan wannan ai ba za ka ce wai da an yi aure za a kawar da wannan ba. To sannan kuma akwai wasu suna ganin cewa idan kamar mace ta yi aure za ta dan samu abin da ake kira kamar canji na yanayin rayuwa, change of lifestyle kenan. So wannan zai iya kawar da tunaninta daga kan ciwon mara din. Tana da wani abin daban da ke gabanta zai iya, amma shi ma ba wai wani strong ko kuma in ce makarfafar abu bane, kawai dai kin san akwai wani abin da za a ce wani ya kawar da wani ko. To irin wannan ki bari dai idan an samu ciki, to wannan kam magana ce ta daban. Tunda akwai ciki ba za a yi haila ba, kin ga babu magana ciwon mara ko ba haka ba?
Shin idan mace na fuskantar tsananin ciwon mara a lokacin al'ada me ya kamata ta yi, ko kuma ma wani taimako ake bata a asibiti don samun sauki?
Eh to kafin a je ma tsananin ai akwai wanda zaki ga ko ba mai tsanani bane, duk da haka ana samun wato rashin jin daɗi ko a ce discomfort kenan ko. To su ma ai ya kamata a je asibiti sai a ce to duk sanda nake ciwon mara ga abin da yake damuna, akwai magungunan da za a iya rubutawa a ce to ga yadda zaki sha. Kuma idan ciwon ma ba wani ciwo ne wanda dole sai ta sha magani ba, akwai dabarun da ake yi. Wannan dabara ta farko ita ce amfani da abu haka mai dumi ko mai zafi, wato gashin mara. To wasu suna zuba ruwa mai zafi haka a cikin wannan ana ce mata hot water bottle kenan ko, sai a saka ta a jikin mara, sai ta ringa dan sakin zafin ta hankali a hankali. Wasu kuma a tawul za su samu saka a cikin ruwa mai zafi-zafi dumi-dumi wanda ba zai kona fata ba, sai a matse, sai a yi ta gasawa, in ya huce a kuma sawa, in ya huce a kuma sawa, wannan yana sa a ji sauki. Sai kuma yawan shan ruwa mai dumi wanda shi kuma ta ciki ne zai yi aiki, zai sauka, yana sauka kina sha ko shayi ne ma haka, zaki ji kin dan samu sauki. Sai kuma gyara salon rayuwa, kamar kula da lafiyar jiki kenan, cin lafiyayyen abinci, motsa jiki na yau da kullun, sarrafawa ta jiki, ko ba haka ba, duk waɗannan abubuwan su ne wato lifestyle modification kenan. To waɗannan su ma suna taimakawa wajen ma mutum ya dan ji dadin yanayin jikin shi haka. Sannan kuma akwai waɗansu matan da sai an dan hada su da magunguna, akwai magunguna da ake amfani da su wajen tsarin iyali, su ma suna yin taimako na su bisa tsari, suna daidaita al'ada ta mace. Akwai wanda za ta ga suna samun jinin yana zuba da yawa, to su waɗannan magunguna na tsarin iyali na sha suna daidaita al'ada, suna rage yawan zubarwar, sannan kuma suna taimakawa wajen rage wannan zafi na ciwon mara sosai sosai. Kuma wannan in mace ta sha suna dan wato ya za a ce daidaita fitar wannan prostaglandin din, idan za a fitar da shi wannan sinadari na plus prostaglandin din suna dan daidaitawa, suna taimakawa sosai. Amma idan mace tana samun tsananin ciwo na haila, to ba zama za ta yi a gida ba, ko ita ta je asibiti ko kuma a dauko ta a kawo mana ita asibiti, sai mu yi mata abin da ya dace. Kamar yanda na faɗa, na ce za a iya yi mata ƙarin ruwa, akwai kuma allurai wanda za su taimaka ta ji saukin jikinta. Idan ma a ruɗa take haka, akwai allurai da za a yi mata wanda za su kwantar mata da hankali ta dan samu sauki zuwa wani lokaci. Wasu za ka ga da an dan yi ta farko ko allura ɗaya haka shikenan jiki zai warware, a je a ci gaba kuma da shan magani. Wasu ma sai sun dan kwana ɗaya ko biyu a wajen mu, sannan a samu sauki.
To likita, daga ƙarshe, wace shawara zaki ba masu sauraron mu da ma mata baki ɗaya kan kula da tsafta a lokacin al'ada?
Lokacin da ake jinin haila lokaci ne mai mahimmanci, lokaci ne kuma special. To shi wannan lokaci, tunda mace tana fitar da jini, kuma kowa ya san jinin nan da akwai kalashi, kuma jini ne mai maiko haka, saboda akwai sinadaran fat a cikin shi. Sannan kuma ga magana da yanayin wato tashin da yake na ƙarni da shauransu, to ya kamata a ce muna yin abubuwa wanda zai sa mu dan kula da tsaftar mu da ma lafiyar mu ma da ma kuma lafiyar waɗanda muke zauna tare da su. Sai a kula, kin ga ana amfani da wannan auduga, idan mutum bai samu auduga ba ma zai iya yin kunzugu, kunzugu ko da zani haka, ko da irin tawul haka, sai a samu tawul sai a yanka iya yadda za a iya amfani da shi ba tare da an takura ba, sai a wanke shi sai a adana shi. Wasu ma za ki ga har irin wannan abin nan din zabarin turare haka suke yi mishi, to sai ki ga in an saka ma ita har mantawa ma take yi tana hailar, kuma babu wanda zai ji wannan tashi da yake. Sai kuma wajen wankewa, kinga to idan za a wanke saboda jini ne, sai amfani da ruwan sanyi. Ruwan sanyi ba zai bari waɗannan maiƙwa-maiƙwan ya narke ba. To idan bai narke ba, kaga ba zai abin da ake kira staining, wato ya zama wato datti wanda ba zai fita ba, sai ki ga har kaya su mutu, wannan dattin na staining ba zai taba fita ba. To sai kuma kai kanka ma kula da muhallinka, tunda ana fitar da wannan jini. Wasu matan yadda na sani akwai dan kamfan da suke ajiyewa iyakacin wannan kawai dan kamfan ne wanda zan yi amfani da shi idan ina al'ada, sai ya ajiye shi kawai sai lokacin al'ada zan yi amfani da shi. Wayansu har kayan sawa ma, wannan kayan sai lokacin da zan yi al'ada zan saka su, ba wai kamar uniform zai zama ba. A'a, kawai dai akwai yanayin su kayan, saboda wajen jin dadin wankewa da kuma wajen rufin asiri saboda bacin rana, tunda ba za ka ce ga yadda yanayin yanda rayuwar take ta jikinka, ba za ka ce wai ai haka yake ba. Yau za ka iya samun ko ya zo yana da yawa, yana tunkuɗowa ya babbata ka, wani lokacin kuma sai kiga taraf-taraf ne kamar an dan matse bakin famfo. To duk waɗannan abubuwan ya kamata mace ta lura da shi, sai a kula. Sai kuma kamar yanda nayi maganar kula da lafiya, yana da mahimmanci sosai. Kin ga wannan wannan exercise din wato motsa jikin nan yana da amfani sosai idan ke mace ce wadda kina yawan ciwon mara to idan fa kina kokarin yin motsa jiki ke kanki zaki ga ba sai kin nemi ma maganin sha ba saboda wannan motsa jikin yana taimakawa ya daidaita wannan fitar ta prostaglandin din nan sai kiga koda an fitar ba za a samu matsala da yawa ba danganta da yanayin jikinki sai kuma yawan shan ruwa saboda kamar yanda na faɗa idan mace ta zubar da jini da yawa za ta iya shiga halin da ake kira dehydration wato rashin ruwa a jiki sai kuma cin abinci mai kyau da dai shawaran sun da ana ce akwai wayansu abincin da idan aka ci suna fita warin sa ka yana fita ta jinin haila da shawaran su kaga wayannan a iya dan kiyayewa wayansu kuma zaka ji ma an ce ana so ma ka ci tunda suna gyara shi wannan karnin na jinin haila din da shawaran su na san cewar abu ne wanda yake ya zama a jikin mu yake ba ciwo bane a halittar mu ce amma gaskiya mu tashi mu dage mu kula yana da kyau idan mace tana da ƴa mace ta dan fara manyanta to sai a duba a koya mata yadda za ta ringa kula da tsaftar ta da shauran abubuwa da yadda ya dace insha Allah
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da fatan an ilmantu kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ta bamu a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku sai kuma Dr. Adama Ibrahim Jibril da muka kasance tare da ita a cikin shirin ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar lahadi
jama'an mu barkanmu da warhaka ni ne mai suna Reverend Dan Juma M Mazadu ni ne pastor na Ecclesian Grace Baptist Worship Center Kasum Magani yau ina so mu yi zance ne a cikin littafin maimaitawa shari'a sura 6 aya nan ta 5 yace sai ku kaunace Ubangiji Allahnku da zuciya daya da dukkan ranku da dukkan karfinku ina so in ja hankalinmu a wannan wuri da kan magana da zan mora da cewa kaunar Ubangiji cikin al'umman da muke ciki a Najeriya idan mun nuna kauna irin ta Ubangiji rayuwarmu za ta zama da kyau a wannan inda muka karanta Musa ya bada hoto abinda Ubangiji yake bukata ga wannan ya Isra'ila ya nuna kauna a kaunace Ubangiji haka nan ko Isa Almasihu da ya dawo sai sake magana game da wannan kauna a cikin littafin Matta sura 22 daga aya 34 zuwa 40 ya nuna kauna da ake magana shine ka kaunace makwabcinka ka kuma kaunace Allahnka da zuciyanka daya so idan muna nuna kauna mun kaunace Allah to ya wajib ne mu nuna kaunan nan ga makwabtanmu mu nuna kaunan nan ga ƴan uwanmu idan kauna irin ta Allah na cikin al'ummanmu za ta yi girma idan akwai kauna ba za a samu fitintunu ko rigingimu irin wanda yake taso a kasanmu ba idan shugabanninmu za su nuna kauna ga mutane wanda sun zama makwabtansu ga mutane wanda suke mulkin su idan ana wannan rayuwa kauna za ta nuna kanta kuma za a samu zaman lafiya mabiyin almasihu muna kokarin mu ja hankalinmu nuna cewa ita kaunan nan da muke ganinta kaunan ne ya kamata mu nuna kauna ga kowa wannan kadai zai nuna mu ƴaƴan Allah ne zai nuna kadai mun san Ubangiji da muke mishi bauta mu nuna wannan kauna ga dukan kowa idan mun haka nan al'ummanmu za ta yi girma nagode
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ledes Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.